sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 7 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya wasu gwamnoni da suka shuɗe suna samun yabo da kuma fatan alkhairi daga mutanansu sabili da irin ayyukan da suka gudanar a jahohin nasu. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka ta sake sakawa Iran wasu sabbin jerin takunkumai, inda a wannan karan ta dira a kamfanin sarrafa kayan man fetur na kasar mafi girma. A yau Juma'a ne ma'aikatar baitul malin Amurka ta bada sanarwar saka wannan sabon takunkumi akan kamfanin man fetur na PGPIC da wasu rassansa guda 39. Waɗanda ta zarge su da cewa suna mu'amala da rundunar sojan kundin bala na Iran, rundunar da ke da muhimmanci a ƙoƙarin Iran na mallakar makamai masu linzami da na nukiliya. A cikin watan jiya ne dai gwamnatin ta Amurka ta aiwatar da cewa wannan rundunar sojan kundin bala ta Iran ƙungiyar ce ta ta'addanci. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya gana da shugabannin gwamnatin mulkin sojan Sudan da kuma jagabannin kungiyoyin 'yan adawa na kasar a kokarin da yake na sulhunta rikicin da ke tsakanin bangarorin biyu wanda suka yi tun baya bayan da aka hambarar da tsohon shugaban Sudan da ya dade akan karagar mulki Umar al-Bashir. Jim kaɗan bayan ganawarsa da shugabannin, Abiy ya ce akwai buƙatar dukkan mutanen Sudan da suka haɗar da sojoji da jagabannin ɓangarorin siyasa duk kowa ya nitsu ya dubi hanyar da za a hanzarta mai da ƙasar a kan teburin turbar demokuraɗiyya. Sai dai har ya zuwa yanzu ba wata alama da ke nuna cewa sojojin da jagabannin ƙungiyoyin fararen hular na dab da komawa kan teburin shawara. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust, Vanguard da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar saka ido akan ayyukan kafofin watsa labarai ta Najeriya NBC ta yi wa tashar talabijin da radio ta AIT. A yau Juma'a ne alkalin babbar kotu ta Abuja Ian Ekong ya yanke hukuncin cewa a bar abubuwa yadda suke. A jiya ne dai hukumar ta NBC ta sanar da dakatar da cibiyar watsa labarai ta DAR wacce ta mallaki tashoshin na AIT a bisa zargin cewa tana watsa labarai da rahotanni da ke iya tada zaune tsaye. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a ne Prime Minister Britania Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya wato Conservative Party, kuma ana sa ran a sati mai zuwa za a gudanar da zaben wanda zai gaje ta. May za ta ci gaba da rike wannan mukamin har zuwa lokacin da za a zabi wanda zai gaje ta. Ana sa ran za ta tsayar da sabbin shugaban zuwa ƙarshen watan Yuli. Amma kafin nan za ta ajiye iko akan duk wani batu da ya shafi ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai wanda aka ɗeba ma lokaci har zuwa 30 na watan Oktoba na bana. Prime Minister da zai maye gurbin mai na da ƙasa da watanni biyar ya yanke shawara ko zai ci gaba da fafutukar aiwatar da shirin mai na jirkin tafi cewa daga kungiyar tarayyar Turai ko kuma su bar EU ba tare da wata yarjejeniya gaba ɗaya ba. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce a kowace rana mutane fiye da miliyan ɗaya a duniya ke wayar gari shiga suna ɗauke da cututtuka da ake samu ta hanyar jima'i. A cikin rahoton da tabbatar da shi jiya Alhamis na nazarin da ta yi kan lamarin, hukumar ta ce tsakanin kowane gungun mutane 25 a duniya kullum ana samun akalla mutum ɗaya da ke ɗauke da akalla ɗaya daga cikin cututtuka huɗu da ake samu ta hanyar jima'i. Rahotannin na WHO ya ce a shekarar 2016, wacce ita ce shekarar ƙarshe da aka yi nazarin a cikinta, akwai mutane sama da miliyan 376 a duniya da ke ɗauke da waɗannan cututtukan, waɗanda kuma shekarunsu suka kama daga 'yan shekaru 15 da haihuwa zuwa ga masu shekaru 49 a duniya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya wasu gwamnoni da suka shuɗe suna samun yabo da kuma fatan alkhairi daga mutanensu sabili da irin ayyukan da suka gudanar a jihohin nasu. Da ya hada da fannin ilimi, tattalin arziki, kasuwanci da kuma fannin matasa. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoton.
Masu azancin magana kan ce yabon gwani ya zama dole, inda suka kara da cewa alhar taba ba ta sai da kanta sai yajinta. Malam Garba Hero Ganau Dal Gombe, mai bibiyan ayyukan da hukumomi ke gudanarwa ne, ya yi tsokaci dangane da irin abubuwan da tsohon gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo ya samarwa gombawan.
Mai girma Ibrahim Hassan Dankwambo, irin aikin da yawa jihar Gombe, idan ka dubi makarantu kamar santaran lokacin da mataimakin shugaban kasa ya zo, sau uku yana tambaya ya ce nan primary ne, aka ce primary ne sai da tambaya sau uku. Sannan idan ka dubi ED akwai asibitin da aka je aka bude. Idan ka dubi conference da aka yi na hanyar Bauchi, kai kanka ka san Ibrahim Hassan Dankwambo ya yi muhimman aiki da kuma taimakawa 'yan kasuwa da Gombe ta ci gaba fiye da duk yadda baka tsammani. Sannan idan ka dubi matasa, irin taimakonsu da aka yi, suka yada da adda suka daina kalare, aka zo aka yi musu marshal, aka yi marshal na Jos, aka yi marshal, babu irin abin da bai kulin 'yan Gombe lokacin da aka bata ana cikin tashin hankali. Aka zo aka zauna lafiya. Makiyan zama sai da ya dawo su ne masoyansa, saboda hakuri da irin nasa, domin a jihar Gombe irin ciyar da jihar Gombe da mai girma gwamnan Gombe tsoho ya yi tulba kenan. Ban yi tsammanin a shekaru nan gaba za mu samu wanda zai kitsa irin abun da tulba ya ba idan muka cire adawa. Idan ka dubi kuma bayan gari ka dubi hanyar Duku, a cikin wata tasha da ya shimfiɗa ta international. Don haka gaskiyar magana shi ne, in dai aiki ne a arewacin Najeriya, har yanzu ba a samu gannan da ya aikin da Ibrahim Hassan Dankwambo ba. Idan ka dubi ruwa, maganar ruwa na hashe na wanda ya gada, wanda hashe da ya kirkiro shi, ya zo ya wayarin ɗin ruwan nan Duku Kwani har Bojude, wanda ya binne fayewa saura kawai a kaddamar da injin wuta da aka kawo ana so haka gama shi ya fara turo ruwa ya wadace cikin jihar Gombe. Saboda haka babu abin da za mu gaya wa Dankwambo irin ciyar da Gombe da ya gaba, sai dai mu masa fata na alheri. Kuma ina kira ga sauran gwamnoni su yi koyi da irin ayyuka da Ibrahim Hassan Dankwambo ya yi, da kuma hakuri da jajircewa akan matsayinsa.
Idan muka waiwaci jihar Bauchi kuma, marigayi Alhaji Abubakar ta tare Ali ne shi ne ya yi fice dangane da irin ayyukan da ya samar a tsohuwar gwamnatin Bauchi da kuma Gombe, kamar yadda Alhaji Ahmed ya yi tsokaci a kai.
Ta tare Ali shi ne mutumin da ya yi ayyuka wanda ya tsara jihar Bauchin da har yanzu ake fara data, ya tsara ta kowace masarauta da jihar Bauchi da Gombe. da baki da ba inda ne sai ci gaba ba kowanne ya tsara musu aiki da kofina ya kai musu soka ta secondary kowanne ya kai musu asibiti kowanne ya kai musu hanya dukkan kasashen hakimai ya kai musu don ta tare ne yayin da har gwamnatin da suke kai yanzu kokarin karasa ayyuka da ta tare sha ta suke kaga akwai stadium Abuja wanda ta tare ne ya fara sa foundation har yau ba ma ƙara sama aikin wannan stadium ɗin ba yana nan wajen gas village ɗin nan sannan ta tare ali shine wanda ya gina makarantun secondary cikin da wuri a lokaci guda shine wanda ya yi estate na gidaje kaga akwai Ibrahim Babu housing estate akwai Bello Khalil housing estate akwai Tafawa Balewa housing estate wanda a lokaci guda ya wannan estate din guda uku kuma shi aka sashi tambari din da Ahmed Mahaz ya zo ya karasa da sashin gida dubu da Ahmed Mahaz ya karasa duka shi ya yi su so duk gwamnatin da suka zo suna bin footfall na development na tasari ne ina kuma wanda ya mulki in an kankan kwalta a birnin Gombe za ka ganta a birnin Bauchi za ka ganta a birnin Miso za ka ganta a garin Azare shi ya fara kawo kwalta da wutar layi a cikin garuruwan nan wanda har yanzu ba a sako ina har gwamnati ta rinka ne yanzu ana magana aikin ta tare gaskiya ba wani gwamnati da ya gaskiya ayyuka da ta tara kuma kamar na shi ta tare a yau ta tare yana gani aikin mutane yana muku sabis ne yana aikin da aka zaɓe shi ne wa gwamnati yanzu kuma suna gani su maka aiki kamar sun maka alfarma ne inda ya taka rawa suke da nasu kenan
Yohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum da wa muke magana daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum. Kuna magana da Garba Yale daga karamar hukumar Lere jihar Kaduna Nigeria.
To Mallam Garba muna jin ka.
Alhamdulillah gaskiya na dade ina neman ku a wannan layi ban same ku amma na ma Allah godiya da na same ku a yau.
To alhamdulillah mun ji dadi da ka same mu.
a da farko zan yi tsokaci ne akan shugabannin siyasa na karamar hukumar Lere a gaskiyar magana da ba su yi mana adalci. Mun gode wa Allah da gwamnatin PDP ta wuce bisa adalcin da ayyukan da ta yi mana. Amma a tarihi karamar hukumar Lere a yanzu jam'iyyar APC ta kafa tarihi azuminmu hudu shekara hudu ba mu da wuta a karamar hukumar Lere sai ba mu samu saboda ka wallahi mun yi kuskure. Mun yi nadama a kan zaben jam'iyyar APC musamman a karamar hukumar Lere. Da fatan kuna nan lafiya, Allah ya sa ku tashi lafiya daga Garba Yello kayar da karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya. Na gode.
To Malam Garba, godiya muke yi. Yanzu kuma sai daga jihar Yobe da wa muke magana?
Assalamu alaikum, kuna tare da shugaba Abubuwan Zamkaso ta Maturu.
To shugaba Abuba, muna jin ka.
Yauwa, masha Allah, ku yau Juma'a zan bayyana ra'ayina musamman dangane da gwamnati na ta jihar Yobe. Kungiyar zaɓuɓɓuka da taimakon juna ta jihar Yobe tana mika godiyarta ga zaɓaɓɓen gwamna Alhaji Mai Malabuni. Sannan kuma muna mika masa godiya kwarai da gaske bisa wannan shugabanci da Allah ya bashi. Wato mu dai 'yan jihar Yobe, musamman ma 'yan nan cikin garin da Maturu, akwai wasu abubuwan da suke damun mu wanda na aikace-aikace, musamman kamar kasuwar da Maturu wanda muke kiranta Sunday Market. To a gaskiya wannan kasuwa ba a gina take ba, tunda aka samu jihar Yobe ba mu da kasuwa a nan cikin garin da Maturu fitacciya guda ɗaya wadda za a ce wannan kasuwa ce ta cikin da Maturu helikwata ta fadar jihar Yobe babu. To muna mika masa kukan mu ga zababban gwamna da ya duba wannan kasuwa ta da Maturu, ya mana kasuwar zamani wadda daga wasu jihohin ma za su zo su kama branch, kuma matasan cikin gari za su zo su samu gurin da za su yi kasuwanci da makamantansu. Sannan kuma muna mika masa kukan mu dangane da makarantu a ƙara mana ilimi, sannan kuma asibiti a ƙara mana ma'aikata da kuma a gina mana asibiti. Sannan kuma a nan cikin unguwar Nainawa makamanta junction a gaskiya yanzu da manati, kuma wato an zuba mana birji daga taking point na makabarta zuwa makabarta. To gaskiya yanzu da manati idan za a kai gawa, wallahi sai an tattara kafar wando an shiga cikin ruwa da gawa, wani lokacin ma gawar za a cire a makara haka nan a mota a tafi da ita saboda babu hanya. An zuba mana jan birji, to ya kamata da Allah shugaba Mai Malabuni ya duba wannan hanya ta mu ta makabarta.
To shugaba Abuba Wanzam, da fatan sun ji wannan kuka naku. Yanzu kuma sai daga jihar Plateau. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
Wa alaikum assalam, kuna magana da Alhaji Babaji Mai Gwanjoji Plateau Kandahar.
To muna jin ka.
To a game da bayani na yau, a game da mu yaran Plateau, wai mutum sai kalli dan uwansa Bahaushe sai ce mai wai dan kirani, su kuma yan jirgin sun ki sana'a. To muna ina kira a gare su dan Allah, an gina babbar kasuwar siwa kansu fada su yi sana'a, ba su dinga ta masanci suna bingindin yan siyasa ba, suna ƙarya. To saboda haka kuma akwai mu wanda muka suna taimako a jihar Plateau, kamar Awal El Mansur da dan gida da Manir Balau da wannan dan gidan Garba Mai Akwala da wannan Alhaji da Suki Salu Lakanje. To su da suke kusurgowa da suke tsare su yan jiz ne, siwa kansu ciyamin ne su daina tumasanci a gindin yan siyasa, su wanke riga suna zagin mutane suna cewa yan cirani ne.
To mun gode Alhaji Babaji. Yanzu kuma sai daga jihar Niger, da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Gode a can ba.
To Ibrahim Mai Wankin Hula, muna jin ka.
Yau ne abin da nake tafe da shi game da ainihin ɗan shugaban ne da suke zanga-zanga a kan kuɗin demokuraɗiyya. To zan gaya musu kaɗan ko kuma mu sanar da su da kaɗan daga cikin abin da demokuraɗiyya ta ƙunsa. Don saboda wannan zanga-zanga da suke da kashe juriya da suke yi, to wannan mulkin da suka rabu da shi na Umar Albashir yanzu za su rasa ainihin dukkan wasu ayyuka na cigaban rayuwarsu da ƙasarsu gaba ɗaya. Abinda muke ƙara ja musu kuri a kai kenan, don insha Allahu idan muna a raye, idan suka ce dole demokuraɗiyyar ne suke buƙata, to sai sun kuka da hawayensu, saboda dukkan wani abu na cigaba za su rasa shi. Sannan kuma ra muku barka da sallama a katon gidan rediyon VOA da sauran dukkan masu bugun muku waya da masu sauraron.
To mun gode Ibrahim Mai Wankin Hula. Yanzu kuma sai jihar Taraba, da wa muke magana? Assalamu alaikum, da wa muke magana? To masu sauraro yau fa kofa a bude take za ku kira ku bayyana ra'ayinku za ku kira ku bayyana batutuwan da suka sha muku kai kuma lambar da za ku kira to mun samu kira daga jahar Kebbi da wa muke magana
to assalamu alaikum kuna magana da Shehu Arabu Asara da Kebbi State to ba mu da ke san zuwa ku da kan ka sun kaje biyo an ne san ba bisa taimakon da yake yi ya gina babban masallaci na Juma'a garin Kamba mu ma nan wasu go yanzu haka ya ba gari guda mu yi ma masallaci mu kanci to muna yi alai kabiru an ne Kamba guda bisa ga ayyukan da yake matalakawan mu da Kebbi muna gode mashi Allah ya kara ci gaba Allah ya taimaka
to mun gode Shehu Arba mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jahar Gombe da wa muke magana Assalamu alaikum da wa muke magana hello muna jin
kuna tare da Musa Muhammad ne daga Kaltun Gojiyar Gombe
to Musa Muhammad muna jin ka
ni ra'ayi na shine da san ba ra'ayo shine zaɓen gwamnatin mu na jihar Gombe wanda Allah ya ba wa shugabanci Alhaji Inuwa haya Allah ya taimake shi ya dafa mishi Allah kuma ya sa mulkin nan talaka zai amfana da wannan mulki da ya Allah ya bashi na gode Musa Muhammad da Kantungo
to Musa Muhammad mun gode da wannan kira naka masu sauraro lambar da za ku kira ita ce 2022055555 kada ku manta sai kun sa alamar ƙari wato plus a gaban lambar yau kofa a bude take za ku iya kira ku faɗi batutuwan da duk suka sha muku kai mun sami kira daga jihar Kebbi da wa muke magana
Salamu kuna magana da Alhaji Dishi Kamba ya zango Kamba jihar Kebbi Najeriya
to Alhaji Aliyu muna jin ka
wato ni ra'ayina ina magana ne game da irin halin da talaka suka shiga nan Najeriya wanda yake dai ba abin da ya kamata illa mu koma ga Ubangijinmu Allah mu roke shi sauki saboda mai yawancin abin da yake faruwa a siyasa wasu mutane ne da bayan da abubuwan da suka dama shi ne saboda haka ba wani wanda zai ce gan talaka in banda Allah saboda hakan gaskiya sai Allah yake mana ruwan sama in banda shi ba wanda ya sai mu duniya ruwan sama saboda haka mu koma ga Allah mu bar komai Allah shi mana saukin ya gyara mana wani abubuwan suke damu Najeriya da kogo kwara mu da kuma abin da ke damu mu a zamfara Allah ya mana sauki shi Allah ya ba mu zaman lafiya Najeriya Allah ya taimaki talakan Najeriya da Najeriya gaba daya assalamu alaikum
to mun gode Alhaji Aliyu mun gode yanzu sai kira daga jihar Kaduna da wa muke magana
Alhaji da Hassan Saduna ka
to muna jin ka
yawa kai wani bawan Allah da yayi magana kan maganan wuta akan wutan lantarki a Bero local government sai jama'a ba kuka yanki shi saboda haka maganan wuta a Bero local government yadda yanda ya faɗa ma babu wutar kuma sannan su zumbutawa mutane kuɗi yanda suka ga dama yawa ita wuta kuwa abin sayarwa ne in ka saya an sayar maka ne an sayar maka a karɓi kuɗin ka in ba a sayar maka ba ba za a karɓi kuɗin ka ba amma mu a lera dokar damman in an sayar maka ma a karɓi kuɗin ka amma ba a sayar maka ba ka ba da su a cikin ka ba da su ciki na saboda haka nan ne muna son a hankali waɗanda alhakin wasu ne ke hannun su da har da su gyara mana wuta da har da su gyara mana wuta ya fi wata ta wuce nan ba mu wuta a lera dokar damman gaba ɗaya ne
to mun gode Alhaji yanzu mun samu kira daga jihar Adamawa da wa muke magana
kuna magana ne da Maiwada mai kada daga garin Ganye
to Maiwada mai kada muna jin ka
Maiwada mai maciji da kada ra'ayina shine akan wani bawan Allah da yazo banta yazo cikin Ganye mai suna Siro Man Ganye a gaskiya yayi ma mutanen Ganye alheri muna miki fatan alheri nan zuwa gaba ko gwamna zai fita Adamawa in Allah ya da muna tare da shi domin yayi ma mutane alheri zuwan sa Ganye
to mun gode mai wada mai maciji mai kada madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 4 na yamma da minti 54. Ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice. Lokacin din kasar da Huriyar Kamaru guda 18 za su fara taka ne da suna La Liga bayan sun kwashe watanni hudu suna hutun dole kasancewa matsalolin da hukumar kwallon kafa na kasar da Huriyar Kamaru FKFOOT ta shiga na harin kudaden da za su gudanar da gasar coach Sulemani ya yi mini karin haske
malam Awal Garba abinda zan yi ce maka komai na tafiya ka san tsare-tsaren lokacin da ya dauki wannan magaran shugaban kwallon kafa na Kamaru ya samu akwai matsaloli da yawa wanda zuwa ga yau ya wawware wannan matsalan kaman akwai su club kaman Canon Tonnerre Dynamo Panthère duk suna da matsala to ya samu ya wawware wannan matsalan insha Allah za fara buga kwallo daga gobe gobaran Asabar za fara buda wasan Liga Professional du Cameroon. Ba shakka Kamaru ta sa ido akai kuma ta ce za ta tallafa musu saboda a ga an cimma buri bayan kwace mana gasan kwallon nafiyan naniyan Afrika. Gwamnati kan ta ce za ta dafa musu baya za ta ba su kuɗi kaman da ta saba bayarwa ma za ta yi ƙari. Da ta yi ƙarin kuɗi don a samu a ga an cimma buri komai na tafiya da kyau. Kuma kwallon kafan Kamaru ya fita cikin matsalolin da yake samu a kowane lokaci na su club da su ƴansu masu so a gansu. In dai aka wawware wannan duk matsalan buri na inda ka kwallon Kamaru ta ɗauko komai sabo kaman da ta saba yi a lokacin da ya wuce kucin da suka wuce baya
Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice
to Zahra ga labaran a takaice Gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka ta sake sakawa Iran wasu sabbin jerin takunkumai inda a wannan karan ta dirawa kamfanin sarrafa kayan man fetur na kasar mafi girma a yau Juma'a ne ma'aikatar baitulmanin Amurka ta bada sanarwar saka wannan sabon takunkumin akan kamfanin man fetur na PGPIC da wasu rassansa guda 39 Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya gana da shugabannin mulkin sojan Sudan da kuma jagabannin kungiyoyin ƴan adawa na kasar a kokarin da yake na sulhunta rikici dake tsakanin bangarorin biyu wanda suke yi tun bayan da aka hambar da tsohon shugaban Sudan da ya dade akan karagan mulki Umar al-Bashir Jim kadan bayan ganawarsa da shugabannin Abi ya ce akwai bukatar dukkan mutanen Sudan da suka hadar da sojoji da jagabannin bangarorin siyasa duk kowa ya nitsu ya dubi hanyar da za a hanzarta mai da kasar akan turbar demokradiya Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust Bangar da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar sa ido akan ayyukan kafofin watsa labarai ta Najeriya NBC ta yawa tashar talabijin ta AIK da Radio Repower.
Masu sauraro baki daya abinda ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Legas Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC